Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Litinin 4 ga watan Disamba na shekarar 2023. Cikin shirin za a yi cewa wani mummunan hatsarin mota ya haddasa asarar rayukan sarakunan gargajiya uku a jihar Oyo. Sai kuma shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamiyali Kaya ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku sharhin jaridun Najeriya. Amma fa yanzu sai an gyara zama an fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Ajiya Lahadi ne Pentagon ta ce mayakan Hutu da Iran ke marawa baya a Yemen sun kaddamar da har-haren jirgi marasa matuki da makamai masu linzami na tsawon sa'o'i 5 da ya auna jirgin yakin Amurka da wasu jiragen ruwan kasuwanci da dama akan tekun Bahar Maliya, inda akalla harin ya afka akan wani jirgin daukar kaya mai tutar Bahamas. Tunda jijjifin safiyar jiya Lahadi dakarun na Hutu suka rika kai hari kan jiragen ruwan kasuwanci daban-daban a tekun Bahar Maliya, cewar ma'aikatan tsaron Amurka. Jirgin ruwan Amurka USS Kani ya rika kai dauki a wasu lokutan, inda ya harbo jiragen Hutu marasa matuki da suka rika auna inda jirgin yakin na Amurka yake. Ma'aikatar ta ce USS Kani, wanda makami ne da ke lalata makamai masu linzami, ya harbo 2 daga cikin jirage marasa matuki a wani yunkuri da ka iya ta'azzara karuwar kai har-har a ruwa a yankin gabas tsakiya da ke da alaka da yakin da Isra'ila ke yi da Hamas na kusan tsawon watanni 2. Ba a dai lalata jirgin ruwan na Amurka ba. A jiya Lahadi ne shugaban kasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ya sauka a birnin Berlin domin halartar taron tuntuɓa na farko tsakanin gwamnatocin Brazil da kasar Jamus a shekaru 8 a kokarin da manyan kasashen Latin America da Turai masu ƙarfin tattalin arziki ke yi na kokarin farfado da dangantaka tsakanin su. Tun bayan da ya sake koma bisa iko a watan Janairu, Lula ya rika kara da kasashen duniya da zammar maido da martabar Brazil a idan duniya bayan shekaru da aka shafe na maida kasar saniyar ware a harkokin diplomasiya ƙarƙashin gwamnatin abokin hamayyarsa tsohon shugaban kasar Jair Bolsonaro. Ana saran Luiz Inácio Lula da Silva ya ci abincin dare tare da takwarorin shi masu sassaucin ra'ayi da shugaban Jamus Olaf Scholz kafin taron tuntubar na yau Litinin. Shugaba Scholz na Jamus shine shugaban kasar waje na farko da ya ziyarci shugaba Lula a Brazil makonni kaɗan da rantsar da shi. Najeriya ta yi kira ga sojojin da ke mulki a Nijar da su saki hanbararren shugaban kasar Muhammad Bazoum, sannan su bar shi fita daga kasar zuwa wata kasa, cewar ministan harkokin wajen Najeriya. A yanzu haka dai Najeriya ce ke shugabancin kungiyar tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma, wato ECOWAS ko kuma SADEAO, wadda ta zargawa kasar Nijar din jerin takunkumai sakamakon juyin mulkin na watan Yuli da ya kifar da gwamnatin Bazoum. Kungiyar ta ECOWAS ko SADEAO ta rika neman a gaggauta mai da Bazoum bisa kan iko haƙadda ta gaza cimma ruwa, inda sojojin suka ci gaba da tsare shi suka kuma ce sai nan da shekaru 3 masu zuwa ne za su mai da ƙasar ga tubar mulkin farar hula. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Inan jima kaɗan za mu ga muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda wani mummunan hatsarin mota ya sanadiyar rayukan wasu sarakunan gargajiya uku a jihar Oyo. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu Hassan Umar Tambuwal ya haɗo mana.
Wasu sarakunan gargajiya uku a ƙaramar hukumar Orire a jihar Oyo sun mutu a wani haɗarin mota. Sarakunan gargajiyar da aka ɓoye sunayensu Olodogbo na Odogbo, Onibowula na Bowula, Alayetoro na Ayetoro sun mutu ne a lokacin da motar da suke ciki samfarin Marsandi ta yi karo da wata babbar motar tirela a kan titin Ogomosho zuwa Oyo. Kwamandan dogarawan kare haɗura na jihar Oyo Mr. Joshua Adekanye ya tabbatar da faruwar hadarin.
accident happened, there were four inside the vehicle, two dead, and the dead were deposited at the Ladoke Akintola University Hospital. Then one later died, making three.
Yep, Commander Joshua Adekanye, yace hadarin ya faru, mutane hudu suke cikin motar, yace nan take sarakunan biyu suka mutu, an kai ga rubakin su asibitin koyarwa dake Ogomosho da ake kira Lautek a takeice, daga bisani daya sarkin ya mutu, suka zama uku kenan. Na tambayi Commander Joshua Adekanye, o me ya kawo wannan hadari, sai yace
because of the accident is a wrong overtaking and speed, he collided with a trailer coming from Ogomosho moving towards Oyo.
Yace abinda ya jawo wannan hadari shine tuken ganganci da gudun fitar hankali. Motar sarakunan ta gwabza da babbar motar trailer sun fito daga garin Ogomosho sun tankari garin Oyo. Mr. Adekanye yace nan take sarakunan biyu suka mutu, an kai ga rubakin su asibitin koyarwa dake Ogomosho da ake kira Lautek a takeice, daga bisani daya sarkin ya mutu, suka zama uku kenan. Motar sarakunan ta gwabza da babbar motar trailer sun fito daga garin Ogomosho sun tankari garin Oyo. Kana da sako ga jama'a musamman direbobi?
My message to the generality of the people is that they should be patient, especially our drivers during this unitary period, and they should avoid overtaking.
Sai sector commander na jihar Oyo Joshua Adekanye yace sakonsa ga jama'a shine su rika yin hankuri a lokacin tuki, musamman direbobi, wannan lokacin karshen shekara, kuma su bar mugun overtaking da gaggawa, wannan yana kawo hadari. Gwamnan jihar Oyo engineer Shehi Makinde ya nuna jin takaicinsa da alhini ga mutuwan sarakunan uku a kwab daya, wannan da shine karo na farko da sarakuna masu mukamin oba-oba guda uku suka mutu a lokaci daya a jihar Oyo. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hawwa dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Jiya Lahadi, Isra'ila ta bayar da wani sabon umarni ga Falasɗinawa da ke warwatsa a kudancin Gaza da su fice daga yankin, yayin da yaƙi ke ƙara ƙazanta bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita wuta da dakarun Hamas a ranar Juma'a. Isra'ila ta shaidawa Falasɗinawa cikin harshen Larabci ta shafin sada zumunta zamani na X da Facebook cewa yin biyayya ga umarnin ficewa daga yankin ita ce hanyar tabbatar da samun tsaron rayukansu da na iyalansu. Tuni dai dama tun a farko-farkon fara yakin na Isra'ila da Hamas na kusan watanni biyu a yanzu, Isra'ilan ta umarci Falasɗinawa da dama da ke arewacin Gaza da su kama gabansu su fice daga yankin. A alwashinta na ƙara ƙaimi a hare-haren da take kaiwa a yankin, Isra'ilan ta umarci Falasɗinawa da ke zaune a yankuna 34 da ke kudu maso gabashin birnin Khan Yunis, inda suka doshi sansanin da ke almawasi mai arzikin noma da tuni ya riga ya cika ya ba da ke kusa da kogin Mediterranean. A jiya Lahadi, jami'an ƙasar Ukraine sun kaddamar da bincike kan zargin cewa dakarun Rasha sun kashe sojojin Ukraine da suka miƙa wuya, bayan samun hotunan faifan bidiyo a kafar sadarwar zamani ya nuna inda aka harbe wasu dakaru biyu sanye da kakin sojin ƙasar Ukraine a jikinsu. Ofishin mai gabatar da ƙara ya yi ƙarin haske a kafar Telegram a jiya Lahadi cewa faifan bidiyon ya nuna wani ayarin sojojin Rasha sanye da kakin soji suna harban wasu sojoji sanye da kakin sojin ƙasar Ukraine da ba sa ɗauke da wani makami a lokacin da suke miƙa wuya. Faifan bidiyon ya fara bayyana ne a ranar Asabar a wata kafar sadarwar tashar Telegram da ake ce ma Deep State, da ta yi suna a ƙasar ta Ukraine da ke bibiyar yaƙin da Rasha ke yi da Ukraine. Faifan bidiyon ya nuna sojojin da suka miƙa wuya, ɗaya daga cikinsu hannunshi a sama yana tafiya da rakiyar bindiga gab da gab inda ai kwanta a ƙasa, kafin wani rukunin sojojin Rasha su bayyana su buɗe musu wuta. Rasha dai bata ce ofan ba game da lamarin.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kafin mu giga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Tafiya
Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa da VOA. Shirin da ke kawo muku lamuran da ke ci matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Zauren matasan na ci gaba da kawo zantawa da matasan garin Gashuwa a jihar Yobe. Mai albarkar kifi da kuma noman rani, kasancewar kogi da ya ratsa garin. Bakin masunta kan shiga Gashuwa don samun nasu rabon tare da sauran 'yan gari don an ce da ɗan gari kan ci gari. A baya garin ya ɗan yi fama da kalubalen tsaro har ya gurgunta kasuwar kifi ta yanke, amma tuni kalubalen ya fara zama tarihi. Hidimar kamun kifi da noman rani sun zama abubuwan alfahari ga al'ummar Gashuwa, kuma hakan ya sa ba sa rasa na kalaci ko na sawa a ramin aljihu. Duk da haka sun buƙaci yashe kogin da ke tsulancewa wanda ke amfanar al'umma daga jihar Bauchi zuwa harcen Chadi. A makon jiya ma Lirab Kana Gashuwa na nuna damar yadda kogin ke samun koma baya don sauyin yanayi.
Matasan da suka shigo zauren sun hada da Lirab Kana Gashuwa, Suleiman Yunusa Yakubu, Ahmad Ado, Abubakar Adamu da Kabiru Muhammad Sale. Matasa, ko biyu ne mu shiga zauren.
Kogin Gashu waɗannan kuma Dugu Yobe yana taimakawa Yobe yana taimakawa Bauchi yana taimakawa Jigawa har gefen Kano da gefen Niger kamar jihar Difa kuma da gefen Chad ma duk yana taimakawa shi wannan abu bayan na baka kaya zaka iya zuwa ka siyo kifin nan ka sarrafa shi ka samu ka dan yau gobe ka samu da yawa wata ran ma ka iya zuwa ka siyo ka sarrafa kuma ka rasa tun da dadewa dama an yi kira ga hukumomi su zo su yashe wannan kogin ruwa ya zama yana wadata akwai adadin da tura suka ce ya kamata ruwan nan ya kai kasa ta da yana komawa cikin kogin nan to inda kasa tana komawa cikin kogin nan to ruwan yana kadan ko muna kira ga cewa gwamnati kamar yanda wasu akwai wasu kasashe ma da ai basu da kogin ana ja musu to wannan ruwan ya kamata a ƙara ja a ƙara buɗa shi a samu dan ya zama yana zama yana shekara a wannan gurin baya yancewa to matsalar da muke samu wani sai ruwan in yanki duka abubuwa rayuwa tana tafiya sai a hankali saboda rayuwar tamu mu anan din gaskiya mun dogara da kogin nan 100% kuma a cikin sa ake samun abubuwan da yake kuma kamar tattalin arzikin mu na wannan yankin namu saboda yayin da aka ce an samu karancin ruwan nan fa mutane suna shiga halin niyyasu
Suleimani yana ji cigaba da bayani a Larabkan.
To haka ya kamata ce gwamnati ta yashe wannan kogin kuma yashe wannan kogin ya wuce karfin gwamnatin jiha dole sai an shiga da kadarar damna ko ina a hadu a hada karfi da karfe duka inda wannan kan kogin ake a samu a yashe shi saboda rashin ruwan in baya zuwa 100% to abun ba zai yi mana kyau ba amma muna fatan dai Allah ya sa ya mana kyau din
Suleimani Nusa ya za ku tantar rayuwar matasa nan gasho inda babu wannan kogin
gaskiya rayuwar mu zaka kasance mun tashi kaskantattu marasa daraja marasa aikin yi masu maula wanda za a dinga wulakanta mu amma alhamdulillah inna Allah ya tauke tashi da wannan babban ni'ima a gare mu to sai muka tashi muka karbi ta hannu biyu muka rungume ta kuma ba mu wasa da ita mu dai kira mu gwamnati ta sanya hannun jari kuma ta duba lamarin mu don ta kara karfafa bana karfin gwiwa don mu sake cimma burin mu kuma da manufan mu akan wannan lamari da muke yi na harkar noma da su da Allah albarkaci kasan mu da shi
yawa Ahmad Ado shin kuna maraba da sauran matasa baki waɗanda za su zo daga wasu sassa musamman ma ta Arewa maso gabas don su shiga irin wannan sana'a tare da ku
a muna maraba ai matashi ai dan matashi ne
shin matasan suna zuwa su same ku mana
eh akwai da baki ma halin da muna tare da su a nan garin namu muna suna nan a bakin ku jarin wani suna nan wani sun fara tafiya ko kuma wani suna nan halin
Abubakar Adamu ko ni tunani da kuke wata rana na ku fada da wannan sanar ko kuma ma misali ai ko su garuruwa masu irin wannan kogi zan iya cewa banda tafkin Chadi akwai dadin Kodam a jihar Gombe akwai kogin Donga a jihar Taraba akwai kogin Benue akwai gasunan dai a Najeriya akwai kogunan nan nan ma Adamawa nan numan ma akwai inda kogin ne zo ya raso shin kuna hulɗa da waɗannan mutanen gaba ɗaya na waɗannan sassan kuna hulɗa da su
gaskiya ba ma hulɗa da su dan su irin kifin su ma da nan ba kala ɗaya bane ba zai yi kayan da suke su da su a can ba zai su donan su ce za su yi ba saboda su yawanci manyan kifi suke kama irin manya ɗin nan sosai mu kuma zama irin kifin da muke kama wanda ya fi kowanne kogi guda iya samun shi karfasa ce ya tarwaɗa sai musko muskan ma ba irin manya sosai ba sai irin kawar haka in ruwa ya zo sabon ruwa shine ake kama
ikon Allah kenan Kabiru Muhammad Saleh ya yanayin kasar waje ne ke sa kifaye suke da bambanci da na kogin nan da kogin can ko kuma ko wani abu ne da ake yi
eh haka ne yawanci kasan wajen ne mu kasar wajen mu gaskiya gatanan ana samu a Algeria kasar mu saboda muna da wannan abu mai sunan shinkafa kuma yau ne wajen girman ruwa da yanayin yana tafiya da waye da su suna kan kogi irin mai wuce wannan an ko gina yawanci wucewa ana kan sosai da irin kogi a tsayen nan ba irin ina tsaye ne ake kawo manya mako ne yawanci yana zuwa na wucewa na samu
jirgi wanda kuke so kenan kuma wajen mu gashi muna nowa kuma suna cin shinkafa ma haka
yawa zaurin matasa na VOA kuke sauraro ko kuma muke gabatarwa daga nan garin Gashuwa a jihar Yobe arewa maso gabashin Najeriya kuma muna tare da matasa masunta ko manoma rani yanzu zamu bude zauren nan gaba daya yadda duk wanda yake da magana zai iya fadan sunansa sai mu ci gaba da tattaunawa kan yanda za a inganta ko kuma yin ce a farfado da darajar wannan sana'a ci gaba da cin gajiyarta rani da damuna amma duk da haka bari mu koma kan Ali Rab kana Gashuwa
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
yawa mu ana mura'ayin gwamnati ta shigo al'amarin nan kuma in ta shigo da zuciya da kasan gwamnati za ta ce tana son wani sa'in sai ta shigo da haraji inda ta ga mutane suna dan samu sai ta sa haraji wanda zai wuce karfin talaka to muna cewa gwamnati ta shigo wannan al'amari ta taimaka wa matasa taimakon da za ta ba su wanda ba za su biya ba ko kuma in ta ba su bashi ba mai tsanani ba kuma ba mai ruwa ba wanda za in an bai wa mutum bai ya riga ya san an bashi shi ma sai ya yi hakuri ya nema ya maida wa wannan gwamnati kuma a sa ido akan wannan al'amari in gwamnati ta sa al'amari akan wannan ta sa ido akan abu za ta bai wa matasa aikin yi kuma matasa duk matashin da ya aure zai aure mace hudu in ya aure mace hudu zai samu yaya in ya samu yaya kuma zai samu jikoki to ta wannan layin jirgin ne tattalin arziki albarka za ta shigo cikin wannan al'amari dama kasuwa noma da kiwo dama Allah ya musu albarka tun dama da albarkar su suke duk mutanen da suka rungumi kamar noma kiwo kamun kifi duka duk layin noma ne saboda duka agrin ma duka duk yana cikin wannan al'amari to in aka rike hannu biyu lalle matasa za su samu aikin yi kuma matasa za su inganta rayuwar kansu kuma zai zama ba gulma ba munafurci don mutum ya kayan zai tafi gona ba zai zauna ana zagin wani ba mutum zai fito ya samu abincinsa ba zai damu da al'amarin wani ba to yayin da duk mutum ya samu yana iya rike kansa to zai taimaka har ya rike wani akwai yan uwa da za a rike su duka gaba
daya yanzu a zaure da akwai wanda a sanadiyar kamun kifi da noman rani zai iya rike mata hudu
ai shi inda za ka fita ka samu za ka yi haƙuri ka fita ka samu za ka yi rike mata hudu mata uku duka abin da ya sauwaka saboda yanayin ai abin da kake samu da yanayin kuma yanda ka inganta abin da za ka samu ba wai in ka samu kuɗi ka je ka samu 50,000 ka je ka kashe kana da buƙatar 70,000 ba dole dama za ka ajiye wani ruwa don gobe ka sha kuma za ka rage wani abu ko don gobe ka yi ɗumame ka ci to duk abin da ka samu in ka samu albarka kana iya ta ɗan rage abin da za ka ci kana hangen gaba ba baya ba ko kana hango wani wanda kuma kai baka kai shi ba yayin da kake hango wani dama wani ya ma nisa kuma kai ko wani yana biyo bayan ka
ku dakata anan matasa makon gobe in Allah ya kai mu ma daura daga inda muka tsaya a madadin matasan na garin Gashuwa masunta kuma manoma rani da kuma muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon
wassalamu alaikum
gai da Nasiru yanzu kuma lokaci ne da Babangida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya
zan fara sharhin jaridan ne da jaridar Premier Times daya daga cikin labaran da bayyana cewa gwamnatin Najeriya ta kare zargin da ake cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya tafi taron kare muhalli na duniya da ake gudanarwa a birnin Dubai na hadaddiyar daular Larabawa tare da tawaga fiye da 1,000 jami'in gwamnatin Najeriya Mr. Temitope Ajayi ya bayyana cewa akasarin waɗanda aka tafi da su jami'an gwamnati ne da wakilan kungiyoyin sa kai yan kasuwa da kuma yan jaridu kuma akasarin su ba wai gwamnatin Najeriya ne ta dauki nauyin hidiman su zuwa kasar ta Dubai ba sai dai sun je kasar ne a matsayin su na yan Najeriya kare matakin na gwamnati ya biyo bayan suka ne da gwamnatin take sha daga yan adawa da sauran yan Najeriya a waje daya jaridar The Punch ta bayyana cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gana da sarki Charles na uku na Ingila a birnin Dubai a gefen taron kare muhalli duniya da ke gudana a birnin Dubai. Shugabannin guda biyu dai sun tattauna ne akan matsayin kasashen nasu na tunkarar yaki da dumamar yanayi kamar yadda jaridar da Punch da ruwaito. Sai kuma jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaran ta na cewa wani dan majalisar wakilai daga jihar Kano Alhaji Ado Alhassan Dogwa ya kare sukar da wasu ƴan adawa ke cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da kasafin kuɗi da babu komai a akwatin da ya gabatar a gaban zauren majalisar wakilai ta ƙasa. Alhassan Dogwa ya bayyana cewa ko kadan babu kamshin gaskiya game da zargin da ake cewa akwatin kasafin kuɗin da Bola Ahmed Tinubu ya gabatar wa majalisar bai kunshi ko da takardar tsire ba. Dan majalisar na cewa tunin ma majalisar ta fara tattaunawa akan kasafin kuɗin da aka gabatar mata. Sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaran ta cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta sha alwashin kare ɗan kasashen waje dake ziyara da kuma zama a Najeriya. Wannan furuci da ya fito ne daga bakin ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Muhammad Idris a lokacin da yake mayar da martani game da ayyukan ta'addanci dake gudana a Najeriya. Bayan da wasu ƴan bindiga suka kai hari jihar Kaduna, Alhaji Muhammad Idris ya sha alwashin cewa jami'an tsaron Najeriya a shirye suke domin daƙile duk wasu barazana daga ƴan ta'adda na ciki da kuma wajen ƙasar. Sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran tana cewa kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya ta shawarci gwamnatin Najeriya su dakatar da shirinta na baiwa ɗalibai bashi na karatu a ƙasar. Kungiyar malaman ta nan Professor Lazarus Maigoro na jami'ar Tufa Balewa da ke Bauchi na ganin kamata ya gwamnatin Najeriya ta bullo da wasu tallafi, wasu kuɗaɗe da za ta tallafa wa ɗaliban domin gudanar da karatunsu a maimakon basu bashi. Sai kuma jaridar da Vanguard daya daga cikin manyan labaran tana cewa to ƙarshen sharhin jaridan kenan, a huta lafiya.
A gai da Babangida Jibrin, da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice.
A jiya Lahadi, Pentagon ta ce mayakan Houthi da Iran ke marawa baya a Yemen sun kaddamar da hare-haren jirgi mara matuki da makami masu linzami na tsawon sa'o'i biyar da ya auna jirgin yakin Amurka da wasu jiragen ruwan kasuwanci da dama akan tekun Bahar Maliya, inda akalla harin ya afka akan wani jirgin daukar kaya mai tutar Bahamas. Tunda jijjifin safiyar jiya Lahadi, dakarun na Houthi suka rika kai hari kan jiragen ruwan kasuwanci daban-daban a tekun Bahar Maliya, cewar ma'aikatar tsaron Amurka. A jiya Lahadi ne shugaban kasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ya sauka a birnin Berlin domin halartar taron tuntuɓa na farko tsakanin gwamnatocin Brazil da Jamus a shekaru takwas a ƙoƙarin da manyan ƙasashen Latin America da Turai masu ƙarfin tattalin arziki ke yi da ƙoƙarin farfaɗo da dangantaka tsakaninsu. Tun bayan da ya sake koma bisa iko a watan Janairu, Lula ya riƙa karaɗe ƙasashen duniya da zammar maido da martabar Brazil a idon duniya bayan shekaru da aka shafe na maida ƙasar saniyar wari a harkokin diplomasiya ƙarƙashin gwamnatin abokin hamayyar shi tsohon shugaban kasar Jair Bolsonaro. Najeriya ta yi kira ga sojojin da ke mulki a Niger da su saki ambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum, sannan su bar shi ya tafi wata kasar, cewar ministan harkokin wajen Najeriya. A yanzu haka dai Najeriya cikin shugabantar kungiyar tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma, wato ECOWAS, ko kuma SADEAO, wadda ta zargawa kasar Niger din jerin takunkumai sakamakon juyin mulkin watan Yuli da ya kifar da gwamnatin Bazoum. A jiya Lahadi, Isra'ila ta bayar da wani sabon umarni ga Falasɗinawa da ke warwatsa a kudancin Gaza da su fice daga yankin, yayin da yaƙi ke ƙara ƙazanta bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita wuta da dakarun Hamas a ranar Juma'a. Isra'ila ta shaida Falasɗinawa cikin harshen Larabci ta shafin sada zumuntar zamani na X da Facebook, cewa yin biyayya ga umarnin ficewa daga yankin ita ce hanyar tabbatar da samun tsaron rayukansu da na iyalansu. Tuni dai dama tun a farko-farkon fara yakin na Isra'ila da Hamas na kusan watanni biyu a yanzu, Isra'ila ta umarci Falasɗinawa da dama da ke arewacin Gaza da su kama gabansu su fice daga yankin.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da al'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku zo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma izar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com, har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta yana gabatarwa, sai Salamun Abu wanda ya haɗa shirin da har ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfi da Hashim Gumel da na haɗa kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.